Assalamu alaikum, shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da Star Radio amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari a yau 25 ga watan Janairu na shekarar 2022. Zani magana ne akan ƙarin ilimin koyar da ayyukan hannu a jadawalin karatun makarantun sakandare.
Muna tafa da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Za mu fara ne a birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta tuntubi masu ruwa da tsaki a kan yiwuwar dawo da tsankuwar da ayyukan hannu a jadawalin makarantar sakandare.
Jama'a barkanku da shigowa wannan kafa, inda zamu tattauna akan maudu'in komawa ga tsarin koyar da sana'a a makarantunmu daga matakan primary secondary yadda aka saba a da. A shekarun baya akwai inda ake cewa vocational skills training center a tsarin ilimin Najeriya. To me yasa muka watsar aka zo ga wannan gaba da zaka ga abinda aka fi bada fifiko akai shine ka je kai karatu daga matakin primary zuwa jami'a, ka samu takardu masu kyau, ka zo ka fara neman aiki. Alhali gwamnatin Najeriya ba za ta iya daukan kowa da kowa aiki ba a kasar. Shin yaya ma muka koma ga tsarin wanda muka dogara kacho kan ga cewa mu samu ilimin boko ne ba sai an koyi sana'a baki daya? Bari mu fara da baba.
Sunana kuma ni ne Social Advisor na gwamnatin jihar Kano bangaren vocational education, kuma sana'a inda yake da na kere-kere da na kafinci da duk wani ke aiki ne da wannan da kuke magana a kai na aiki sana'a a takaice.
To baba, ya muka kai ga wannan kafa da muke a yanzu wanda aka fi bada fifiko akan kawai kai ka je kai karatu, ka fitar da takardu masu kyau, ka fara neman aiki.
Gaskiya zan ce wannan wani kuskure ne da ya faru ga su waɗanda suke da alhakin a kai na ba da ilimi, misali ba jihohin Arewa gaba ɗaya. Gaskiya mun iban su kina kashi da ilimin sana'a ko kuma wato ilimi wanda yake mutum zai ci abinci ba lallai wanda zai ci office zai zauna ya rubutu kawai da sauransu ba. Kamar lokacin da tana ɗan secondary, wannan ilimi na sana'a yana daga cikin ilimin da gaskiya aka ba shi daraja da mutunci, kuma ɗalibai su suke zaɓa da kansu su ce ni ina son zan ilimi kaza na fakamun gari kaza na bangaren sana'a kaza da sauransu. Kuma lokacin gaskiya akwai turawa da mutanen Asia na nufin India da Pakistan da suke kokkoya mana duk waɗannan, amma babu irin turawan Ingila kacin da kuma kamar ka dinga cewa su suke koya mana wannan ilimin sana'a aikin karfi ko kuma welder da dai sauransu. A halin yanzu an bar wannan ilimi ya tabarbare, na ganin an yi kuskure bayan can an bar wannan ilimi gaskiya zan ce ya rubuce gaba daya. Gaskiya na zazzaga makarantu da yawa, na je waɗannan workshops nasu da azuzuwansu gaskiya abin tausayi. Wannan wani abu ne wanda nake ganin za a iya gyara shi, amma gaskiya ba akwai aiki a gaba ba ƙarami ba. Zamanin da zan ce ilimi na kimiyya ba na sana'a ba na humanities lokacinsu ya wuce, saboda zamani ne kin karanta tarihi ko kin karanta wani bangare daban na wata rayuwa dan kike cewa ba zan ki ci abinci ba kuma idan mun sana misali kamar ilimin kafinta ko kuma ilimin waya na lantarki ko kuma ilimin makaniki na mota ko na babur ko makamancin wannan ko kuma ilimi na jini da sauransu to wannan ilimi ne wanda zan ci abinci har abada saboda ni ilimi ne wanda kika samu ba lalle sai gwamnati ta baki ake ba akwai inda ake gini da yawa akwai inda ake neman makera akwai inda ake neman masu ilimin walda furniture da ake yi na gida ko kuma gadaje da sauransu duk wannan ta ilimi ne wanda yake mutane za su yi bude workshop nasu ba lalle sai sun nemi gwamnati ta ba su aiki ba ko ta taimake su da aiki ba.
Sunana Hauwa Mustapha Babura daga nan Kansas City, Missouri a America.
An fi ba da fifiko akan ka koyi sana'a a Turai akan a ce dole ne sai ka je ka samu takardun nan na makarantu daga primary zuwa jami'a da dai sauransu. Ko me za ki iya cewa dangane da irin wannan ilimi da aka saba da shi a baya kamar yadda baba yayi magana?
Eh to a matsayina na malama mai zurfin sani akan ilimin tattalin yara da yanda za a tada su rashi gaban al'umma gaba daya wato ana tattalin ana koya musu harkoki na wanda za su yi aiki su dangana da kansu ba sai aikin gwamnati ba. Za ki sha mamaki a yanzu anan inda nake aiki inda ake kira daycare inda aka tsara mana daga gwamnati yanda zaki ga wa akwai inda zaki ga koda kayan wasa na yara akwai table wanda za su yi pretending kamar suna welder akwai tabling yan woodworking da kusoshi duk na wasan yara duk wata rayuwa da kika gani gurin makanikanci na gyaran mota construction site da motoci ɗan yaro ɗan shekara 2 ya san bulldozer ya san wannan blocks ne na gini zai iya zuwa ya gini su wasan etsana da ake ana yara ai ba wai ai wasan etsana bane ana koyar da aure ana koyar da cooking irin wajen sarrafa abinci zaki ga kitchen yarinya ɗan shekara 2 tana dauko tukunyar wasan etsana tana yi ana buda musu kwakwalwarsu ana ba su zabi su zabi abinda suke sha'awa tun suna shekara 2-3 ko yanda ake kira mu yanzu a kasashen da aka ci gaba in Najeriya za ta fara daga early childhood education ko da dai yanzu zancan manya ake yan secondary and university to wannan abu ba karamin ceto rayuwar jahohinmu a Najeriya za a samu ba.
Umma ko zaki mana bayani akan yadda kike kallon yadda ake samun ilimi a Najeriya?
Sunana Umma Hani wata zahirin gaskiya mu dai kabe yadda mu muka samu ilimin harkar fannin lafiya gaskiya tun mutum na ajin farko wato year 1 kake fara shiga asibiti ba wai ana jira bane sai ka kai year 4 ko year 5 kake fara shiga asibiti tun kana year 1 za a fara kai ka asibiti irin health care centers a kai ka irin health care center 1 center 2 center 3 inda zaka fara a ce ka je ka fara irin aiki akan patient ba direct a ana so ne ka fara iya shiga cikin patient din ka san su ka san in patient kaza ya zo ga abin da ke damun shiga wanda ya kamata ka kai shi gurin shiga abin da ya kamata kai ga yadda zaka yi react ka san su ethics din medicine wato sharkudin da zaka bi ka gudanar da aikin ka da kuma irin kananan aikace kamar irin su sa kanula jan jini daukan bp auna weight in patient duk kananan abubuwan nan ana kai ka asibiti ka koya saboda a lokacin da zaka kai aji hudin nan da biyar inda zaka fara yin manyan abubuwa ka riga ka saba shiga patient ka riga ka yi tushe da karfi ka saba shiga patient baka tsoro baka ganin kamar ba zaka iya ba ka riga ka zama confident so in ka zo ka fara karawa akai sai kiga ka iya sosai kin san ko a turance ma a dai duniya gaba daya ana cewa experience is the best teacher duk abin da kai yau kai gobe kai jibi kai data to gaskiya hannunka zai fi karfi akai kuma medicine abu ne da muka zo muka fahimci cewa ba wai karatun kawai na littafi bane a'a practice din nan yana da amfani
wato aikace
ka sa hannu akwai abin da muke cewa hands on a medicine yana da muhimmanci ko zaki kasashe da yawa especially Najeriya gaskiya ba a cika hands on yadda ya kamata ba ina ta in ce gaskiya a Najeriya ya kamata a ƙara ƙarfafa hands on a ƙara ƙarfafa cewa dalibai a rinka bari suna abu da kansu ba wai a ce wai kai ta karatu kai ta karatu kai ta sa abin nan a cikin kwakwalwarka ba in ma kika duba wannan magana vocational skills da kike faɗa ai hannu ne aikin hannu yana da matukar amfani shi yasa a medicine ba a bi da ilimi an fi bi da shekara ka experience ɗinka a abu saboda sai kiga akwai midwife sun rana kika ba su je makaranta ba amma saboda sun daɗe suna aikin karɓan aiki wannan sun daɗe suna cutaya da mata masu ciki sai kiga mutum ya yi shekara 20 abu sai kiga ya ma wanda ma ya je makaranta ya karanta abu iya saboda a shekara 20 nan ya ga patients kala kala ya ga cases kala kala ya kuma managing cases kala kala gaskiya ya kamata a striking balance wurin karatun da kuma practice
sunana Ahmed Muhammad kuma ni mazaunin London ne wannan tattaunawa da muke yi yana da muhimmanci kamar ni daga abubuwan da nake yanzu haka wanda har na koma Nigeria kuma in ce maka game da irin experiences din da na samu saboda an dade kaman tun da na taso zaki ji ana irin bada karatu irin muhimmanci haka kai karatu kaje jami'a kai kaza an ba haka ba za ka samu aikin yi ba irin focus din yafi akan wannan bayan kuma yanzu idan kika duba akwai wani research da muka yi anan Turai irin kamfanonuwa manya-manya da muka je muka yi musu magana cewa shin idan kuna so ku dauki mutum aiki me kuke dubawa ina jin 95% and 97% wannan kamfanonuwa abubuwan da suka fara fada shine skills din da mutum ke da shi ba wai ko certificate ko wani takardu ba to kinga yana da muhimmanci ya zamanto cewa gwamnatin Najeriya sun fara bada hankali akan ya za a yi matasa su samu wani irin vocational qualification ba tare da mutum sai ya yi tunanin cewa na yi shekara biyu ko uku na je ina ta karatu ko kuma kila ma ba su da kuɗin biyan makarantar a ce sannan za su samu aikin yi ya kamata fara bada muhimmanci kan da za a yi wa wasu organizations din magana ba dole sai government ko irin private organization ya za a yi su taimaka wa matasa irin ba su training din da certificate din da zai iya taimaka musu saboda komai practical ne duk karatunka duk iya karatunka in baka da practical experience ya zama kusan wasted zance kuma idan kika duba akwai matasa daiwa especially naga yaran da za su zo nan Turai su zo su yi karatu amma saboda ba su yi wani work experience ko ba su da practical experience ba ko sun koma gida za ka ga they still struggle saboda ba su da wannan practical experience so dai abin da mutum zai practical experience shine the best kuma irin wannan wasu training din bai fi a ce ko wata shida ko sati shida ko wata uku a ce matashi zai iya ya koyi wannan aikin kamar yanda baba wake fada dazun anan Turai yanzu za ki ga yara tun suna irin reception ake koya musu menene ambulance menene police building duka irin wa'annan ayyukan tun mutum yana yaro za ki ga ka san me aikin nan duka har su zo su girma su samu interest din da suke so wanda anan Turai yanzu ba dole sai ka je university sannan ka yi aikin laborance ba irin a construction so irin wa'annan abubuwan ne kamata a ce a Nigeria yanzu a ce ana irin koyawa wa yara tun daga makaranta wannan abin da za a yi ai tackle ne different stage yara kanana da suke secondary ko primary sannan kuma wa'anda ba su da aikin yi su ma a taimaka da irin wa'annan training din wanda ko mutum zaki ga yanzu a Nigeria mutum yana da ya iya aiki sosai ko laboranci ne ko engineer ne ko welder ne amma bai da wani certificate to ya za a yi yanzu kuma mu zo mu ce to ka iya wannan abin bari mu baka wani certificate karami wanda zai baka kai ma za ka yi ka koya wa wani to ina jin in aka fara yin irin wannan abubuwan a Nigeria za a samu canji sosai ni da nake zama a nan ba je university ba ita ina Turai amma na yi vocational training daban-daban wanda duka wannan skills din na samu har a yau Allah ya sa ni ma ina taimaka wa wasu matasa kuma ni ma kaina ina koyarwa wasu matasa yadda za su yi su samu wannan training din da har su je su nemi aikin da suke so
ya Aisha in kina ji na shin za ki iya ce tsarin ilimin Najeriya na daga cikin abin da ya sa aka samu yawan zaman kashe wando a tsakanin matasa a arewacin Najeriya yanzu
eh gaskiya magana ce ne na farko shine a yayin da muke ciki a Najeriya da muka tsinci kanmu population din mu yayi girman da aiki kawai na gwamnati ka je office ka dawo ba zai iya sustaining din mu economically ba saboda muna da yawan da ba za a iya fitin din mutane into various facets din ba daya abu na biyu shine curriculum din mu is outdated babu ayyukan hannu kenan ko shine skill da ake koya wa mutane ko da akwai din zaki ka cewa dai in ka gama makarantar dai iya abin da ka koyan shi za ka iya bayarwa so kamar misali Umma Hani ta yi magana akan harkar likita mu ma a harkar law haka ne tun kana university akwai attachments din da ake yi akwai internships da ake yi za a tura ka dinga zuwa law firm da court har ka zo ka gama law school ana wasu moot court trials it's even a cost za ka yi shi in ka gama in ka je law school kuma most of the karatu da ake a law school wata taran da ake yi a cikin wata biyar duka tura ka ake ka je court kai 3 months ka je kuma chamber a dinga zuwa court duk dai ka koyi abin da ya kamata to ya kamata a ce ana incorporating skills wanda ko a ce yau ka tashi ba ka da inda za ka je kai ai kana da wani abu da za ka iya dogaro da kanka ko wannan ya sa zaki ga mutane suna zaman banza kuma mu yanzu dama ya hada ma da orientation din da muka samu tun daga iyaye da kakanni na ganin cewa kawai shi yaro in ya taso za a ce mai yayi makaranta yayi makaranta yayi makaranta ka gama makaranta sai a ce to ka nemi aiki kai babu wani creativity babu wani independence kawai ana so ka samu aiki so in baka samu aikin ba sai ka zama frustrated sai kuma in aka yi wasa kai kiga an shiga wani abu da bai kamata ba.
Allah shi kyauta.
To maganan skills very important.
Na'am, koyar sana'a na da muhimmanci sosai. Mun gode Aisha. Aisha ta yi magana akan tsari da ake bi na koyar da karatu a makarantun Najeriya daga ma primary zuwa matakin jami'a. Baba shin ya kake ganin za a iya dawo da jadawalin karatu wato curriculum kenan a Turance a Najeriya daidai da zamani da za a iya koyawa yara sana'o'in da za su iya dogaro da kansu ba sai sun ce lalle sai kana da takardu ko ya kake ganin za a iya sabunta wannan tsarin?
Alhamdulillah kamar yadda kika faɗa shi wannan gundin karatu ko jadawali da kuke faɗa ya alhamdulillah kana zan ce mun ci gaba saboda din na ji bayanan da yake cikin wannan cikin bayanin sun ce curriculum is outdated a gaskiya na bangaren ilimin sana'a kuma jihar Kano mun ci gaba misali a jihar Kano yanzu muna da Aliko Dangote Skill Acquisition Center wanda ke ilimin sana'a ba abin da ake koyarwa akwai fanni har guda 20 na daukar kamar yadda wasu mun daga cikin suka faɗa daga wani suka gama engineering university ko kaje kai kai university ka kai karatu ka gama ba ka da aikin sana'a ko na ka iya zuwa ka koyi aikin misalin gyaran computer da yake na ka iya zuwa ka koyi aikin makanikanci da yake zuwa ka koyi aikin gini da yake zuwa ka koyi aikin da abinci kamar wacce da ta yi bayani a ciki ko aski kuma kamar shin wannan dan zamani so kun ga wannan wani bangare ne wani already gwamnati ta Kano ta riga ta hango wannan abubuwan da muke bayani da cewa mutane yara ya dalibai suna fita daga makarantu kawai da ilimi na wani bangare da man amma ba wanda za su iya cin abinci ba so kanin wannan isa in ka mutai gina wannan makaranta wanda a halin yanzu an fara ana nan ana karatu zan kuma za ku gani da safa da yamma to kun ga wannan akwai ya ila yau nan ba da jawaba da za a bude ICT park nan kuma bangaren digital technology ko electronics da sauransu shi ma bangare ne wanda mutum zai iya zuwa ya koyi kamar yadda zai yana yi su ko makamancin irin waɗannan abubuwa na digital technology da zai taimaka na ba lalle mutum sai ya je abin nan gwayayin gwamnati ta bashi aiki ba so wannan bangare wuce mana wannan ICT park nan ba ta jawaba za su kawo at least mutum kamar 740 a lokaci guda ɗalibai ba na wannan fanni fanni kuma ban da wannan akwai makarantun mu na secondary school wanda yake gaskiya an sabunta su kamar karkarantun da ake faɗa wanda yake gaskiya is up to date abin da ake kokarin yi yanzu a siyo sabbin injina na zamani kamar misali a nan cikin birnin Kano akwai technical school ta Kano akwai Ungwa Technical College akwai Adambatta Technical College akwai Abagauda Vocational Technical College so duk waɗannan su bangaren secondary ne kuma dukkanin su suna da irin wannan fanni fanni da muke faɗa na ilimin sana'a wanda yake a halin yanzu wannan karkarun ko kuma wannan kundin karatun an gyara shi an ƙara mai da shi na zamani kuma ɗalibai suna nan suna aiki yadda ya kamata a shi saboda haka idan muka ci gaba da irin wannan ilimin a jihar Kano wato ba shakka wannan aikin zaman banza da ake yi ko kuma wanda yake ilimi na turanci ko na wani abu wanda ba zai iya cin abinci ba zai iya zuwa a Aliko Dangote Skill Acquisition Center zai iya zuwa ICT Park ya sami aiki na sana'a wanda zai yi sauransu so alhamdulillah wannan kamar zan ce faɗuwa ta zo daidai ta zama mu a Kano mun riga mun hango wannan already mun riga mun ɗan yi fara isa a cikin sa sauran jihohin Arewa zan yi kira su da babban mijiya wanda ba su da irin kamar Aliko Dangote Skill Acquisition Center su zo su gani miki me za su iya kwaikwaya da gari mu da gino su kan su je su yi a sauran jihohin su wannan shi ne zai canja mana al'amuran na halin da ake ciki na yanzu kuma babu shakka mun kun duba kamar yadda wasu mun da cikin suka faɗa kasashen waje sun yi suna ne da ilimin sana'a da yawanci abin da yake cewa technology kuma babu wata kasa da za ta dauki technology cikin kungo mun ba ki Najeriya ki je ya bunna saboda haka dole ne mu yi wa kanmu da kan kuma ya kamata mu iyaye da kakanni mu tsaya tsayin daka mun ga cewa ilimin sana'a nan yanzu shine ya kamata mu tsaya tsayin daka mun ga cewa ba ma wai gwamnati ba private schools da private libido zone suke da hali za su iya bude irin wannan makarantun ya kamata a ce yanzu su ne za su fara yawa maimakon irin waɗanda muke da su da barkatai yanzu na irin waɗannan schools na humanities gaba daya ya in da ni koyi da gwamnati da abinda muka sun ke shi so babu shakka rayuwar da za ta canza zaman banza zai canza kuma za ku ga cewa za mu iya rike kanmu da kanmu ba mu ne gwamnati ba mu aiki
Kabe ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kalamar mu a jihar Kaduna.
Malama mai sunan ki?
Assalamu alaikum, sunana Nana Firdausi Rufai.
To malama Nana Firdausi, muna son kullum na makwana shi irin na Hausa. Yau me muke da shi ne a zauren namu?
Ai kuwa yau muna da abubuwa da dama ga sunan kwalan da makwalashe, yanda mata ba sai sun fita waje ba za su dan dinga samun dan kwalan da makwalashe ga sunan kala kala
suke
nan ne,
wato ba sai sun fita waje ba, komai ne
komai za su iya sarrafawa a cikin ɗakin su ba sai sun fita waje ba. To yau muna da gabatar da tuwon madara. Tuwo fa amma ba tuwon ci ba, ba tuwo na madara.
Wato shi ma tuwo madara shi ma hada tuwon sa da miya?
Hada tuwon sa da miya, amma ba da tuwon sa ba miya shi. Tuwo ne ba miya. Shi tuwon madara in an tashi yin tuwon madara ana dora shuga ne akan wuta.
A'a, da farko da miliyan uwar gida za ta tanada.
Da farko yin da za ta tanada madara, za ta tanadi su shuga, sai ta tanada ruwan ta dan kadan. Sai wutar ta kawai shi kenan. To za an kawo tuwo tuwon madara za a yi, amma ba tuwo ne tuwo, amma bai miya. Tuwo na makwalashe na yan uwa mata a cikin gida.
To da gida ne muke bukata da irin zan yi wannan tuwo.
To ana bukatar shuga, madara, sai ruwa kaɗan.
Ko ta komai fa?
Anything don da kake so zaka sa no babu shi, zaka sa ko mai ko butter ko duk wanda mutum yake da shi. In ya tashi tuwon madara za a sa shuga ne akan wuta ya wannan ya dawo sosai, ya dawo
narke,
ya narke, amma kai ya baki kai ne kuma brown.
Wato dai da ya fara narke,
eh ya fara narke ya saki jikin shi. Sai daman kin tashi kin dauko madaranki, daman kin zuba shi a roba, sai ki dauko ki daga madaranki sama, sai ki samu muciya ake cewa ko menene, sai ki dinga zubawa kina juyawa
kamar dai da ake tukin tuwo.
Eh, kamar dai da ake tukin tuwo. Ai, an ce tuwo amma ba da miya ba. Sai a dinga tukawa, ana tukawa sosai, a tuka yana tukuwa. To in ya tashi ya dai zaki dan dandana a bakin ki kiji ya hade da shuga din da madara din.
Eh, ba wani kuzuna
kuzuna. Eh, ba kuma wani kuzuna kuzuna, kuma bai yi daci ba, dai kin san daman shuga din bai ko ne ba. In kika tashi to kika yi da dan wannan din shi tauri tauri shi, ba da dan wannan sosai ba.
Yarga yayi ba kuma ba ruwa.
Eh, duka daidai dai, kawai in kin tashi sai ki samu leda din ki mai tsafta, ko kuma buhu mai tsafta mai kyau, sai ki sa ki sake shimfiɗa shi ki buɗe
shi a tukunya a kuyi akan wannan.
Eh, sai an fara sawa sai a dan shafa man gyada a ƙasa. Ana sa kawai sai a juye.
Ko za a shafa man gyada a
juye. A leda, eh, sai a juye. Ana juyawa sai a dauko muciya, sai a yi flat da shi.
Wato a baje.
A baje shi.
Ya
baje sosai, eh, ko ina. Kamar in an yi irin shanyar wake haka, sai a baje shi. Aka baje in ya sha iska haka ya dan kama jikin shi, ya dan rage zafi, sai ka dauko wuka sai ka dan dinga yayyanka shi yanda kake so. Eh, in manya ne, in kanana ne, duk expensive sai ka wannan din shi.
To bari mu koma da ke baya. Yanzu misali idan mace tana son ta yi na rabin luka, wato kwatan tiya a wani ta jihar kenan, tana son ta yi na kwatan tiya, kamar suka nawa za ta samu, sannan kuma buta ko man gyada kamar yaya za a abu.
Yanzu a misali tana so ta yi na kwatan tiya, shi ma shuga din da same, shi ma eh,
shi ma eh, ya kasance shi ma gwangwani hudu.
Da madara ba duka da same. Sai in bota ne za ki sa bota guda daya.
Cikakken
leda ya fi ma za ki sa guda daya. In kuma man gyada ne za ki iya sa gwangwani daya ko daya da rabiya.
Wanda
zai shige sai ki zuba.
To a daidai wani lokaci ne zan sa shi wannan man gyadan ko bota?
Man gyada. Bota ai san da za ki wannan din shi. San da in kika gama. In kika gama tuwon madara, akwai, bari mu nuna miki, akwai tuwon madara kala kala ne.
To mai aji fa?
Mai aji ai shi nake so in gaya miki. Shi ne wannan mai aji, wasu suna sa madara kafin in san sugar din ya dawo in sun tashi sa butter din sun sugar ya dawo suna wasu suna sa butter a duk wannan lokacin kafin a zuba madara ne aji kenan za ki sa butter wani in abin ne daidai ka san daidai mu mata mun san daidai
to kenan dole madara ta karu saboda ta kara ma suna
uwa shi ne ai sai a sa to shine zaka iya yi sai ka sa madara ka hada duka kamar yanda na fada a baya shine wannan da na fada na biyu shine mai aji
to kamar wanda ka sai da akan titi kuma shi misali ba dole bane sai an sa mota
ke a shi wannan ba dole bane dama abin da nake so in ga miki shi wannan ba dole bane sun da ba kowa yake da zai iya ba amma irin mata mu mata masu kwalama kan a gida ne kana son kai za ka yi wannan tunda kai kadai za ka ci amma an ce ko me kimi na sadawa ne maka shi ma ka gyara shi duk za ka iya yin haka duk the same thing ne duk yana dadi
to malama mun gode
Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe.
Karshen wannan shirin namu ne yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke sallama da ku a kasance lafiya.